Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da aka ga dama kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey. Kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalon da niya da kuma nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. A madadin Maryam Dauda da sauran abokan aiki, Jummai Ali ce ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan kun gama jin labaran duniya.
In dai hujjoji da muke gani a wajajen ku masu watsa labarai ba, to ina ga hujjojin ba su gamsar da za a dakatar da ɗan majalisar tarayya wanda a ɗan majalisar da dattabai wannan matsayin har zuwa wannan lokaci na wata shida. Wannan ba daidai ba ne.
Barista Modibo Bakare akan dakatar da tsohon shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattijan Najeriya, Senator Ali Ndume, muna da ƙarin bayani. Haka kuma muna son mu ji ra'ayi ko kuma shawararin ku akan shirin da gwamnatin Najeriya ta bullo da shi na rage zaman kashe wando da ake cewa End Program. Yaya za a inganta wannan shirin? Akwai kuma wasanni a takaice.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasashen Burtaniya da Faransa da kuma Amurka sun yi Allah wadai da Rasha da kakkausan lafazi a yau Laraba a lokacin wata ganawa ta gaggawa da kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya ya yi saboda goyen bayan rawar da shugaban Siriya Bashar al-Assad da gwamnatinsa suka taka a harin gubar da aka kai a Siriya. Harin da aka kai a garin Khan Sheikhoun inda 'yan tawaye ke rike da shi a lardin Idlib ya kashe mutane da yawa, ciki har da yara ƙanana, abinda ya janyo Allah wadai daga duniya baki ɗaya. Hukumar lafiya ta WHO ta ce waɗanda harin ya shafa na nuna alamun sun shaƙi gubar da ke janyo illa ga jijiyar ɗan adam. Haɗakar ƙungiyoyin ba da agaji daga ƙasashen yammaci sun ce adadin waɗanda suka rasa rayukansu ya kai 100, mutane fiye da 350 kuma sun jikkata sakamakon gubar.
A lokacin kuma da yake gana da shugaban kasar Jordan Sarki Abdullah a fadar White House, shugaban Amurka Donald Trump ya ce harin guba da aka kai a kasar Siriya cin zarafi ko kuma mutuncin bil'adama ne. Da manema labarai suka tambayi shugaba Trump ko Amurka za ta ɗauki wani mataki, sai ya ce za ku gani ba tare da yin wani ƙarin bayani ba. Batun mummunan harin da aka kai Siriya makwabciyar Jordan da kuma yiwuwar sake yin ganawa akan samar da zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falastinawa na cikin manyan abubuwan da shugaba Trump da kuma Sarki Abdullah suka tattauna a kai. Sarki Jordan da ke a matsayin wakili daga kasashen Laraba na tafa da saƙon kasashen Larabawa dangane da buƙatar ƙulla wata sabuwar yarjejeniyar samun zaman lafiya wadda za ta haɗa da amincewar kasashen Larabawa da na musulmi da su yi na'am da ƙasar Yahudawa, yayin da ita kuma za ta yi da ƙirƙiro ƙasar Falastinu a gabar yammacin kogin Jordan da Gaza da kuma gabashin birnin Kudus.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. Shugaban Amurka Donald Trump ya soke babban jami'insa dabarin harkokin siyasarsa Mr. Stephen Bannon daga kwamitin tsaron ƙasar a yau Laraba, inda ya soke naɗin da ya yi a baya wanda ya harzaka ƙwararru a fannin manufofin hulɗa da ƙasashe a ƙasar. Wasu 'yan majalisa da wasu ƙwararru da suka taka muhimmiyar rawa wajen shatawa Amurka manufofinta na hulɗa da ƙasashen ƙetare da daɗewa sun ce bai cancanta a ce Bannon, wanda ya yi ƙaurin suna wajen haddasa husumar siyasa a ƙasar, ya kasance cikin muhimmin kwamitin fadar White House ba, wanda zai tattauna muhimman batutuwan tsaro. Kafin ya shiga cikin kwamitin yaƙin neman zaɓen Trump a shekarar da ta gabata, a da shi Bannon ya daɗa ƙaurin suna ne saboda zamansa wanda ya ƙirƙiro wata kafar yaɗa labarai mai suna Breitbart wacce ke da aƙidar ƙarfafa wariya.
Aƙalla mutane 7 sun rasa rayukansu a yau Laraba bayan da wata mota danƙare da ba mamaye ta yi bindiga a wajen wani gidan cin abinci a Mogadishu babban birnin ƙasar Somalia. wurin cin abincin na kusa da ofisoshin ma'aikatan tsaro da na harkokin matasa da kuma wasanni. Yanzuwa yanzu dai babu wanda ya dauki alhakin kai harin, amma ƴan kungiyar Al-Shabab masu tsatsauran ra'ayi waɗanda suke da alaka da kungiyar Al-Qaida sun sha kai hare-hare makamancin wannan a baya. Labarin duniya aka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, akwai wasu rahotanni da ke cewa yau ma wasu sun yi zanga-zanga a harabar Majalisar Dokokin Najeriya akan dakatar da Sanata Alin Dume da majalisar ta yi. A wata zantawa da abokin aikin Musa Habu Imam Aliyu ya yi da Barista Modibo Bakare, ya nemi sanin shin dakatar da Sanata Dume da majalisa ta yi ta sabawa dokokin Najeriya ne?
Sai an taka domin dokokin Najeriya ga baki ɗayansu, kamar majalisa tana aiki ne akan dokokin manya-manya guda uku da kuma bayan dokokin da suka shafi na ko'ina da ƙasa, wato dokokin ƙasa national laws. Suna kuma ƙarƙashin dokar tsarin mulki, suna kuma ƙarƙashin dokokin da aka sa, wato case law na shari'u da aka zantar a kotunan Najeriya, sa'annan kuma akwai dokokin su na cikin gida. Amma dokokin su na cikin gida ba sa iya zama suna da rinjaye akan waɗannan abubuwa na case law ko kuma tsarin mulkin Najeriya. Daga abun da suka yi inda hujjoji, in ba dai akwai su hujjoji wanda ba su bayyana ba, inda hujjoji da muke gani a wajajen ku masu watsa labarai ba, to ina ga hujjojin ba su gamsar da za a dakatar da ɗan majalisar tarayya wanda ɗan majalisar Dottabai wannan matsayin har zuwa wannan lokaci na wata shida. Wannan bai ba daidai ba ne. Amma abin ta kai shi shi ne, a Najeriya idan ma aka yi maka haka, abinda da ya kamata shi ya je kotu ya nemi fassara abinda suka yi, ko suna da wannan iko ko ba su da shi, ko suna da hurumi ko ba su da shi. To amma sanin kowa ne, kotunan Najeriya yau idan ya ɗauki wannan magana ya kai ta gaban kotu, idan aka rataya ta aka fara je kaka dawo, ƙarshen ta wannan wa'adin da aka tura da aka dakatar da shi ma zai zo ya ƙare wannan shari'ar ba ta ma kai ko ina ba. Ba sabanin yadda muka gani a wajajen kushan Amerika, inda kwanakin ba aka yi shari'a wadda aka gama a kotun farko har da kotun ɗaukaka ƙara a cikin sati biyu, wanda Donald Trump na baki na waɗansu ƙasashe shigowa Amerika din nan. To kaga inda a Najeriya ne, da in an shigar da wannan ƙaran sai a ƙarasar da wa'adinsa na farko har da na biyu, ma in ya dace zaɓe wa'annan shari'un suna maƙale a kotu. To wannan kuma kaga wani babi ne mai zaman kansa na wani lokaci.
An jima kaɗan za mu buɗe layukan waya domin jin ra'ayi ko kuma shawarwarinku a kan matakan da kuke ganin ya kamata gwamnati ta ɗauka domin inganta shirin rage zaman kashe wando da taɓullo da shi. Kada a mance, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Hi. أسأله لا نساني حتى من كلمة ملاو أسأله لا نساني أسأله لا نساني حتى من كلمة ملاو له خاص من عيونه له خاص من عيونه كلموني بالغرام خبروه باشتياق خبروه باشتياق لو يقن ينسى الخصام وبعيونه حلقوك لما يحلف صدقوك وبعيونه حلقوك لما يحلف صدقوك أنا عارف قلبه طيب العوادل للوك ضلالوك
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To, da buɗe layi mun samu kira daga Damaturu. Salamu alaikum.
Wa alaikum salamu alaikum. Abdullahi Damaturu ke magana.
Muna jin ka Malam Abdullahi.
Yawwa, saboda haka wannan tsari da mai girma Janar Muhammadu Buhari yake so ya yi, ina masa addu'a ta fatan alkhairi Allah shi masa jagoranci.
Ba wai yana son yayi bane, an riga an fara amfani da shirin, an riga an fara an dauki wasu ma ma'aikata su matasa.
To Allah ya tabbatar, Allah ya tabbatar da shi, shine fatan da kike.
To amin. To daga Damaturu burin mu je makwabciyar Najeriya, Jamhuriyar Niger. Assalamu alaikum.
Eh, assalamu alaikum. Wani kuna tare da Umma Malam Ali daga dogon asken Jamhuriyar Niger.
To muna jin ka.
To abinda an ra'ayi bisa ga a rage ma matasa kama kashin wando, to lalle kama tsarin da Buhari ya yi, ai ba a ce matasa su zama na ba, su mata iya kansu yadda gwamnati ta taimaka musu ayyuka ko abin tallafawa da aka ce a tallafa ma matasa su samu, ba a ce ku zama banza ba, ya kamata matasa ku tashi, kuna mun san kasar Najeriya suna cikin tashin hankali, matasa ku tashi kanku in ku ce galibin kun tashi, to Buhari na kawo muku wata wani hali kenan, ko ta hanyar wajen harkar aiki na bariki da aka sa dauki ma'aikata na aikin gwamnati kuna tala hamsu mari kuma yake gargi.
To mun gode da wannan ra'ayi na kato daga Jamhuriyar Niger, burin mu je Maiduguri. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To muna jin. Muna jin.
Ina wuni?
Alhamdulillah, lafiya kalau.
Yayi.
Lafiya kalau.
Shi wannan kokarin ne ke gaskiya ya kamata, saboda muna nan a Borno, mu yanzu na Borno wannan muna nan a zaman ba abun da yake wallahi. Ya kamata taimaka mana mu mar kowa samu rabon shi wallahi.
Eh, to ka san tambaya ne ta muka ya kuke ganin za a inganta wannan shirin? Wani mataki kuke ganin gwamnati za ta dauka ta ƙara gyara shirin?
Ya kamata ta dauka, dan za ta dauka an ta duba masu inganci din da, saboda kin san mutanen kowa da irin yanayin shi ne. Shine abun ne saka kowa in yace yana so din abun da yawa ne da yawa ya saka.
To mun gode da wannan ra'ayi. To daga Maiduguri ran mu je Zaria. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Hajiya sunana Musa daga garin Kwangila Zaria. Gaisuwa a gare ku baki da.
To Malam Musa muna jin ka.
Na'am. Wato ni yanda nake ganin abin shine a fara ta kan kamar masu angwanni da manya-manyan sarakuna a biyo ta hannun su, sune suka san ta yadda za a taimaka ma jama'a. Hello?
Eh, muna jin ka, muna jin ka.
Yawwa, ta yanda za a taimaki ma, saboda in an ce za a bi shi ta hanyar 'yan siyasa ne, to nan ne kuma za a sha bamban, za a tattauye waɗansu haƙƙi. Domin Allah kaɗai ya san waɗanda suke da suka samu matsaloli da dama a irin wannan hali da muke ciki. Allah ta Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasarmu, daga Musa Kwangila Zaria.
To amin sun ma'amu, har yanzu dai muna Zaria. Salamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum salam.
ta da kwata da Alhaji Baɗi insha Allah Shabu Rahim Mahmud giwa jihar Kaduna Zaria.
Muna jin ka.
To gaskiya kamar yadda mabamu gawa suka bani haka mu ma muke so misali kamar inda kamar hukuma ta dauki wannan mataki to muna so da Allah idan an ce za a yi abu a inganta shi a tabbatar da an yi domin wato ɗan ƙasar samu wato sauƙin rayuwa duk abin da aka ce za a yi to a rika tabbatar ana bibiya a ga an yi da fatan za a tashi lafiya.
To mun gode da wannan ra'ayi naka. To daga Zaria bari mu yi Baucin Yakubu. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To muna jin ka.
To kuna magana ne da Muhammadu Saburu baban yara hudu.
To
ra'ayina ni shine ina roƙon gwamnatin jihar Bauchi da ta gyara mana asibitinmu, health center dinmu.
Malam ka san batun da ake magana akai yau kuwa?
A'a.
To muna batun shirin da shugaba gwamnatin shugaba Buhari ta kirkiro wanda ake ba matasa ayyukan yi. Muke neman ra'ayin ku akan ya kuke ganin za a inganta. To ina ganin baka fahimci abin da muke nufi ba. Bari mu koma ga mutum na gaba.
To na fahimce su.
Salamu alaikum.
Amin alaikum salam. Abin da za a yi mu idan zai yi wa a daga matakin federal din a kawo mana har zuwa DOC har zuwa karamin hukuma.
To Allah ya sa sun ji wa na ra'ayi naku. Ma sauraro yawa mun gode. Ma sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To mun samu kira daga Ibadan. Salamu alaikum.
Na'un. Wa alaikum salam.
To muna jin ka.
Amma lafiya.
Lafiya kalau. To da alama mun samu matsala da layin Badin. Ma sauraro waɗanda suka lalubo wannan tasha a yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. To mun samu kira daga Fataskum. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Ina kira da ni ne Alhaji Adamu da Fataskum daga jihar Yobe.
To muna jin ka.
A hakikanin gaskiya shirin yan fawa din nan gaskiyar magana da za a ce an fita hannun masu anguwanni da daga ce shi ne abin da ya fi inganci domin yanzu a nan mu jihar Yobe musamman garin Port Harcourt an ce ma masu diploma da masu akwai sai masu yan siri digiri kawai za a ɗauka sai aka hana masu diploma adadi da diploma sauran kamar public administration da sauransu domin muna da CAPS a nan Port Harcourt duk irin wannan ba su samu damar shiga ba ka ga da ta fannin.
To da alama layin Yobe ya tsinke. To amma ina fatan an dan jira a yanda ka bayyana. To sai kuma jihar Niger. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To muna jin ka.
Lafiya
kalau.
Muna ya aiki ba.
Alhamdulillah.
Ibrahim ne daga can ta ga Niger State.
To malam Ibrahim me an ra'ayin ka?
Gaskiya Baba Buhari mun ga kokarin shi ya bakin kokari yana aiki gaskiya.
To
amma kamar mu da bamu da ilimi ya zan iya ga yana gizo miki mu samu aikin wannan.
To wannan kuma sai ka tambayi jami'an gwamnati da ke kusa da kai kila za su yi maka bayani. Mun gode da wannan ra'ayi. To bari mu koma da maturu. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
To muna jin ka.
Muna tare da Bubu Wanzam chairman na kungiyar zabukan kana karamar hukumar da Maturu.
To malam Bubu me an ra'ayinka?
Wato ni shawarin da zan bayar dangane da ainihin shi wannan in power din nan. A gaskiya kashi 100 ka san kashi 100 kashi 90 gaskiya ayan talakawa ba su samu wannan abun ba.
To
kuma musamman abin da ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi ai dama ta yi wannan abin domin talakawa ne ya kamata da dukkan daga kan masu unguwanni kuma su ma in za su yi su domin Allah kar su jani kusa da su duk wanda ya dace da wannan sha'anin taimako din sai a taimaka masa. To amma sai gashi abin da ake tsammani din a gaskiya bai kasance ba in ma ya kasance din ba yadda ake so ba gaskiya ina mai bada wa ainihin shi shugaban wannan yin fawa din da ya sake lale ya duba abin da ya dace waɗanda suka kamata a jawo su jiki a ba su wannan abin a jawo su amma to sai gashi yawanci
manyan
siyasa ne sai na karkashin su sai yan uwan matan su gaskiya su suka samu wannan abin.
To malam, ina fatan waɗanda ka bayyana ra'ayi sun kuma ji wannan kuka naka. To kafin mu gabatar da shirinmu na gaba ga wannan sanarwa. Muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau, kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu. A saboda haka ga Profesan kiwon lafiya na Balarabe Sani Garko.
Shi dai ciwon meningitis ciwo ne da wasu ƙwayoyin cuta suke kawowa, wanda yake yaduwa a mutane ta hanyar tari da su atishawa da kissing, wato haɗa baki da baki, ko kuma an ko cokali a ce wani da wani, ko ɗan straw da ake shan ruwa wani ya sha ya ba wani ya sha, ko toothbrush ko kuma taba, da ke wani masu yin taba sukan ba juna taba su sha. To hanyoyin da za a kare wannan annoba, a kare mutane daga kamuwa daga shi, shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta. Duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a, ko ya ci abinci, ko ya fito daga banɗaki, ko kuma watakila ya zuta kuɗi da dabbobi, to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske. Sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi sosai da sabulu, sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannu. Na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama nan nashi ne, kar ya haɗa ya ci in ya ɗan gutsura ya ba wani. Wannan yana da muhimmanci a koya ma yara. Na uku shine ana so mutum ya zama cewa jikinsa garko, jikinsa na da ƙarfi, sai samun wato motsa jiki isasshe, ba ko mutum ya je ta gudu ba. Sannan kuma ya rika cin abinci wadatacce da ‘ya’yan itace da su ganye, da kuma watakila samun abinci mai tsafta, ba wanda aka ce aka rage an jima ƙara ci ba. Ana so kuma mutum ya zama cewa in zai atishawa ko zai tari ya rufe bakinsa watakila ko da ɗan tawul ko ɗan hankici, saboda kar wanda suke kusa da shi shaƙi abin da ya tari. To ina jin aka bi waɗannan abubuwan, insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta. Wanda kuma suke da yara, akwai allurar rigakafi da ake bayarwa ta shi wannan ciwon sankarau. Allah ya sa mu dace.
To yanzu kuma lokaci yayi da za a saurari
wasanni a takaice.
Gaban hukumar ƙwallon kafar Ghana ta GFA Kwasi Yantachi ya bayyanar cewa sabon kodin Ghana Black Stars dan asalin Ghana Kwasi Appiah za a ɗora masa alhakin ɗaukowa ƙasar Ghana kofina, wacce ta yi shekaru 35 bata samu ba. Shugaban na hukumar GFA ya kuma ce akwai buƙatar a baiwa Kwasi Appiah duk taimakon da zai buƙaci don ya tabbatar da Ghana Black Stars ta samu shiga gasar cin kofin duniya wadda za a yi a sabuwar shekara. Ya ce muna son mu lashe kofina kamar na Afirka da ma na duniya, inji Kwasi Yantachi, shugaban hukumar GFA. A wasannin Premier League na cikin gida kuwa, kodin Kumasi Asante Kotoko Jirafgo Lugarusik ya kyautata zaton kungiyarsa da take kan gaba a jerin kungiyoyin Premier League din Ghana, za ta doke Midiyama SC na garin Takwa a wasan tsakiyar mako da za su yi a yau Laraba a can garin na Takwa. Ita kuwa babban kishar Asante Kotoko Accra House of Folk tana karawa ne da Bichim United a gida a birnin Accra, inda wani mamba na hukumar daraktocin House din Frank Nelson yake ganin cewar Accra House of Folk za ta yi galaba a kansu kafin wasannin tsakiyar mako na yau. Kuma sai Asante Kotoko ita ce kan gaba a jerin kungiyoyin wasan Premier League din Ghana da maki 18, sai Aduana Stars da kungiyar Wafa su ne ke biye da ita da maki 17-17. Sai kuma Brecon Chelsea da Bichim United su kuma suna na 4 da na 5 da maki 14-14. A Najeriya kuwa wasu kungiyoyin wasannin Professional League guda 9 na ƙasar ne suka nuna begensu a jiya Talata na gabatar da kansu a cibiyar kasuwanci ta NAST, inda suka haɗu da ma'aikatun kuɗi da bankuna da masana dokokin kasuwanci don cibiyar ta NAST ta tallatar da su ga waɗanda za su zuba jari a waɗannan manyan kungiyoyin wasa guda 9, wanda gwamnatocin jihohi ne ke gudanar da su banda kungiya ɗaya. An bayyana kungiyoyin ne a wurin wani taron manema labarai wanda hukumar League ɗin Najeriya ta yi a Westwood Hotel, Ikoyi, jihar Lagos. Kuma kungiyoyin sun haɗa ne da Shooting Stars, da Kano Pilas, da Enyimba, da Rangers, da El Kanami, da Gombe United, da Wiki Tourist, da Abia Warriors, sai kuma MFMFC, wacce ke zaman cin gashin kanta. Da yake jawabi akan wannan batun a wurin taron manema labaran, shugaban hukumar League din Najeriya Honorable Nduka Irabo ya gargadi kungiyoyin da su tabbatar da sun ci gajiyar wannan dama da suka samu, wanda zai kai su ga bunƙasar harkokin kudaden su tare da zaman cin gashin kansu.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. Daga kausar murya Amurka ta yi Allah wade da tsare ɗaruruwan masu zanga-zangar lumana da aka yi a sassa daban-daban na Rasha a ranar 26 ga watan Maris. Tsare masu zanga-zangar haɗe da wasu masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama da 'yan jarida ya saba wa ƙa'idojin demokuraɗiyya, in ji muƙaddashin kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mark Turner a wata sanarwa da ya fitar. Mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa, Alex Navalny ne ya yi kira ga mutane da su fito su yi zanga-zangar lumana bayan wani rahoto da ya wallafa, wanda ya zargin cewa Prime Minister Dmitry Medvedev ya tara dukiya mai ɗimbin yawa, ciki har da mallakar wasu filaye a wasu wurare na masu hannu da shuni, da jirgin ruwan shakatawa, da wani wurin haɗa lemun kwalba na alfarma, da wasu rukunin gidaje a Rasha da ƙasashen ƙetare. Rahoton na Navalny ya yi zargin cewa Prime Minister ya samu damar mallakar wannan dukiya ne ta hanyar karɓar cin hanci da rashawa daga masu hannu da shuni da kuma bashin da yake karɓa daga bankin ƙasa. An dai ba da umarnin a rufe Navalny na tsawon kwanaki 15 a kurkuku tare da cin tararsa $350, bayan da aka same shi da laifin shirya tattaki ko kuma maci ta hanyar tada hankulan jama'a. Yana kuma ɗaya daga cikin sama da mutane 1,000 da aka kama, bayan da 'yan sanda da masu zanga-zanga suka yi arangama a tsakiyar birnin Moscow a dandalin Alexander Square. Baya ga haka, 'yan sanda sun yi ɗaiɗai da ofishinsa na gidauniyar nan da yake jagoranta wacce ke yaƙi da cin hanci da rashawa. Sun kuma tafi da na'urorin kwamfuta da dama da sauran kayayyaki a cewar sakataren yaɗa labaransa Kira Yamish. Wani lauya da ke wakiltar gidauniyar ya ce an tsare mutane 13 daga cikin ma'aikatan gidauniyar. Mr. Turner ya ce Amurka ta damu matuƙa da ta ji labarin cewa an yi awon gaba da Alex Navalny jim kaɗan bayan da ya isa wajen zanga-zangar, da kuma labarin cewa an yi ɗaiɗai da ofishinsa. Wannan gangami ga dukkan alamu shi ne mafi girma da aka gani a Rasha tun bayan wanda aka yi a shekarar 2011 da 2012 bayan zaɓen majalisar dokokin ƙasar, wanda madagugin adawa ya zargin an tafka maguɗi. Amurka a cewar Turner na kira ga gwamnatin Rasha da ta yi maza-maza ta saki dukkanin masu zanga-zangar lumanan, saboda mutanen Rasha kamar takwarorinsu na ko'ina na da damar su samu gwamnatin da ke ba da 'yancin walwalar musayar ra'ayi, da kuma gwamnatin da ke yin ayyukanta a bayyana jama'a tare da samun walwalar 'yancin gudanar da ayyuka ba tare da fargaba ba. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar.
To, kafin mu sallama ga taƙaitattun labarai.
A takaice, kasashen Burtaniya da Faransa da kuma Amurka sun yi Allah wade da Rasha daga kausan lafazi a yau Laraba, a lokacin wata ganawa ta gaggawa da kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi saboda goyon bayan rawar da shugaban Siriya Bashar al-Assad da gwamnatinsa suka taka a harin gubar da aka kai a Siriya. Harin da aka kai a garin Khan Sheikhoun, inda 'yan tawaye ke rike da shi a lardin Idlib, ya kashe mutane da yawa, ciki har da yara ƙanana, abin da ya janyo Allah wade daga duniya baki ɗaya. A lokacin da yake ganawa da shugaban ƙasar Jordan Sarki Abdullah a fadar White House, shugaban Amurka Donald Trump ya ce harin gubar da aka kai a Siriya ya keta haƙƙin bil'adama. Da manema labarai suka tambayi shugaba Trump ko Amurka za ta ɗauki wani mataki, sai ya ce za ku gani, ba tare da ya yi wani ƙarin bayani ba.
To, a gaishe ki, masu sauraro, ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali daga birnin Washington DC, nake fatar a kasance cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali. Allah ya ba mu alherinsa.